Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin na yau Litinin 3 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakubu Makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi cewa Amurka da abokan hulɗarta za su mai da martanin da ya dace idan har Russia ta ci gaba da mamayar yankin Ukraine. Binciken da Majalisar Dokokin Amurka ke yi akan tarzoma da aka yi a Majalisar Dokokin kasar a watan Janairun shekarar da ta gabata na mai da hankali akan dalilin da ya sa shugaba Donald Trump a wancan lokacin bai dauki wani mataki ba a lokacin tarzomar. A yau Litinin aka harbo wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a lokacin da suka doshi wani sansanin sojan Iraki inda aka sauke dakaran Amurka a kusa da tashar saukar jiragen kasa da kasa ta Bagadaza.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa Masana sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan kwamitin haɗin kan Najeriya da tsofaffin shugabanni Obasanjo da Abdulsalam suka kafa.
Dan kuwa suna son su kafa wani kwamiti wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasa. Kamata yayi su ɗauko matasa daga yankunan su sai su faɗakar da su su wayar musu da kai, amma idan ba haka suka yi ba to wannan kwangaba kombaye ne.
Yan kasuwa a jihar Adamawa kuma sun bayyana damuwarsu akan rufe babbar kasuwar yankin Song da sojojin kasar suka rufe ta bisa dalilan tsaro.
Yanzu sojojin sun kira Edo Service suna so su yi meeting da ita a office nata. Yanzu muka gama da duk yan kasuwar sun taru a fada kowa dai ya kwantar da hankalinsa. Duk abun ba zai wuce ranar yau din nan bayan Allah ya da.
Muna kuma dauke da shirin ilimi garkuwar dan Adam da Yusuf Aliyu Haranje zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi cewa Amurka da abokan hulɗarta za su mai da martanin da ya dace idan har Russia ta ci gaba da mamayar yankin Ukraine. A wata tattaunawa ta waya, fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna akan kokarin da ake yi na rage zaman tankiya ta hanyar diplomasiya akan jibge dakarun da Russia ta yi a bakin iyakar Ukraine. Biden da Zelensky sun tattauna akan matakan rage zaman tankiya a Donbas da kuma ciyar da aiwatar da yarjejeniyar Minsk gaba ta hanyar diplomasiya, a cewar sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki a wata sanarwa da aka fadda bayan tattaunawar wayar. Binciken da Majalisar Dokokin Amurka ke yi akan tarzomar da aka yi a Majalisar Dokokin kasar a watan Janairun shekarar da ta gabata na mai da hankali akan dalilin da ya sa shugaba Donald Trump a wancan lokacin bai yi wani abu ba sama da sa'o'i uku don hana magoya bayansa kutsawa cikin ginin majalisar da kuma yin arangama da 'yan sanda, yayin da 'yan majalisar ke kokarin tabbatar da cewa ya fada zaben shekarar 2020, a cewar shugaban kwamitin a jiya Lahadi. Dan majalisa Bene Thompson daga jihar Mississippi ya faɗa wa shirin gidan talabijin ɗin CNN na State of the Union cewa kwamitin binciken mai mambobi tara yana so ya san abin da Trump yake yi a cikin minti 187 da bai dauki wani mataki ba, yayin da yake kallon abin da ke faruwa ta talabijin a fadar White House a lokacin tarzomar. Thompson ya ce saura kaɗan mu rasa demokradiyyar mu. Ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Republican biyu da ke kwamitin, 'yar majalisa Liz Cheney daga jihar Wyoming mai yawan suka Trump, ta faɗa wa shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa a lokacin zai iya faɗawa masu tarzomar su bar ginin majalisar, amma bai yi hakan ba. A yau Litinin aka harbo wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a lokacin da suka doshi wani sansanin sojan Iraki inda aka sauke dakaran Amurka a kusa da tashar saukar jiragen kasa da kasa ta Bagadaza, a cewar wasu majiyoyin Iraki, sai dai basu bayyana cewa an samu hasarar rai ko jakata ba. Wannan harin na zuwa ne yayin da Iran da abokan hulɗarta da ke Iraki ke tunawa da cika shekara biyu da kisan wani babban janar na Iran, wato Qasem Soleimani. An kashe Soleimani ne a wani harin jirgin sama mara matuki a kusa da tashar jirgin saman Bagadaza. Donald Trump, shugaban Amurka a lokacin, shine ya bada umarnin kisan.
To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Manyan ƴan siyasa da kwararru a fannin zamantakewar dan Adam sun bayyana ra'ayi mabambanta akan wani kwamiti da tsofaffin shugabannin ƙasa Olusegun Obasanjo da Abdulsalam Abubakar suka kafa, inda wasu ke ganin abu ne mai fa'ida idan aka yi la'akari da yadda aka hada kan kowa da kowa a kwamitin. Wasu na cewa alama ce na ƙasar ta dinke, wasu kuma na cewa kwamiti ne na son kai. Wakiliyar muryar Amurka a birnin Abuja, Madina Dauda, na dauki da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Wani abu da ya dauki hankalin waɗannan 'yan ƙasa shine cewa shugabannin wannan kwamitin da ma dukkan manya-manyan mambobinsa sun taɓa tafiyar da ƙasar ta fannoni daban-daban, kuma ana iya nuna yatsa a kansu cewa suna cikin waɗanda suka gurɓace ƙasar kafin yanzu. Abin mamaki shine mambobin kwamitin ba su goyi bayan kiraye-kirayen da ake yi na raba ƙasar ba, sun dunkule wuri ɗaya suna kira ga haɗin kan ƙasa. 'Yar majalisar wakilai daga jihar Yobe, Khadija Bukar Abba Ibrahim, ta yi tsokaci akan kwamitin haɗin kan.
Najeriya duka dole mu sa hannu mu ga cewa komai ya tafi daidai. Akwai inda za a kira kowane fanni, su wanda suke tabargazan da wanda suke mulkin a jihohi, a samu a sulhunta a jihohi shin menene suke nema. An taɓa tunkararsu an yi haka, an yi a Niger kuma an ci nasara.
Ko da yake kiraye-kirayen da kwamitin ke yi na haɗin kai ne, amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum, Abubakar Aliyu Umar, yana ganin waɗanda aka haɗa su a wannan kwamitin ba masu kishin ƙasa ba ne, sai dai in sun ɗauki wani mataki na daban. Ga hujjarsa.
Idan kuwa suna son su kafa wani kwamiti wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasa da cigaba, kamata ya yi su ɗauko matasa daga yankunansu waɗanda suka gama jami'o'i, suka gama karatunsu, suna zaune babu abin yi, su haɗa kawunansu da arewa da kudu maso yamma da kudu maso gabas, duka a haɗa kawunansu. Idan aka haɗa su, sai su faɗakar da su, su wayar musu da kai akan ciwato ƙasar nan tana neman zaman lafiya, kuma matasa su ne ginshiƙin cigaban ƙasa, su ne shugabanni na gobe. Amma idan ba haka suka yi ba, to wannan kwangaba kwambaye ne.
Shi ma ƙwararre a kimiyyar halayyar ɗan Adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, yana ganin irin wannan kwamiti ɗin da ayyukansu ba sababbin abubuwa ba ne a salon mulkin shugaba Muhammadu Buhari, domin a cewarsa ya saba da su, kuma daga dukkan alamu baya karɓan shawarwari.
Lokacin da Allah ya ji kansa su mai ta masala da kuma su Ango Abdullahi in particular suke fada cewa farkon gwamnatin nan sun je sun yi kokarin kawo shawarwari kuma ba su samu fuskar wa'annan shawarwarin da suka je su kai ba, yanzu kin ga za a iya tabbatarwa cewa ba a daukan shawarwarin ne, ko ba a bukatar su, ko kuma ba a ganin girman wanda suke iya ba da shawarwarin ko mai girman su a Najeriya. To ita kuma basira da iyawa a gaskiya ba wai kawai dan Allah ya dora mishi wani irin ilimi bane da yafi kowa. Komai yawan ilimin mutum sai ke ga sauraron wasu da jin bayanan wasu da daukan shawarwarin wasu shine yake tafiyar da shi. Koda abin da ya fahimta yafi nasu, sai ka ga dan karamin abin da wani zai fada zai kara wa tafiyar ka, ko kuma hukuncin da zaka yi martaba.
Abin jira a gani shine yadda waɗannan shawarwari da ra'ayoyin 'yan ƙasa zai taimaka wajen kawo haɗin kai mai ɗorewa da zai wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, tare da kawo ƙarshen rashin tsaro da ake fama da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Omicron na cutar coronavirus ke bazuwa a fadin duniya. A yau Litinin, kasar India ta fara yi wa matasa 'yan shekara 15 zuwa 18 allurar rigakafin coronavirus. Haka kuma a yau Litinin din, ma'aikatan lafiyar kasar ta sanar da cewa mutum 33,750 suka kamu da cutar COVID-19 cikin sa'o'i 24. A Faransa kuwa a yau Litinin aka fara amfani da wasu sabbin matakan yaki da yaduwar cutar. Cikin sabbin matakan har da takaita taron jama'a da yawa zuwa 5,000 a waje, 2,000 kuma a cikin rufaffen wuri. Kafar yada labaran Koriya ta Kudu ta Yonhap ta sanar a yau Litinin cewa a karon farko kasar ta samu wasu da suka mutu sanadiyar nau'in Omicron. Yonhap ta kuma ce babu tabbacin ko nau'in Omicron ne asalin dalilin mutuwar marasa lafiyar biyu 'yan shekaru 90 da wani abu. Prime Minister Israela Naftali Bennett ya faɗa a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya Lahadi cewa nau'in Omicron na nan a lokacin da yake sanar da shirin fara bada rigakafin zagaye na hudu ga masu manyan shekaru da kuma jami'an lafiya. Cibiyar samar da bayanan annobar coronavirus ta Johns Hopkins a yau Litinin ta sanar da cewa sama da mutum biliyan 290 suka kamu da COVID-19, an kuma samu mace-mace miliyan 5.4 a fadin duniya. Cibiyar ta kuma ce an bada rigakafin cutar fiye da biliyan 9. Jami'an tsaro sun kashe mutane 2 a lokacin wata zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Sudan a jiya Lahadi, a cewar wani kwamitin likitoci. Wannan ya sa gaba ɗaya adadin mace-macen da aka samu a lokutan zanga-zanga kaiwa 56 tun bayan juyin mulkin da aka yi ranar 25 ga watan Oktoba, a cewar kwamitin likitocin na Sudan. Kwamitin ya kuma ce mutum na farko ɗan shekara 20 da wani abu ne wanda ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a kai a kurtun babban birnin kasar, yayin da mutum na biyu kuma ya mutu sakamakon harbin bindiga a kirji a Omdurman. Jami'an tsaro dai basu ce uffan ba game da rahoton mace-macen. A halin da ake ciki, Prime Minister Sudan Abdalla Hamdok ya faɗa a jiya Lahadi cewa yayi murabus kasa da wata biyu bayan da aka maida shi akan makaminsa a matsayin wani bangaren yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sojojin kasar. A wani jawabi da aka nuna ta talabijin, Hamdok ya ce akwai buƙatar zaman tattaunawa don cimma wata sabuwar yarjejeniya ta shirin maida mulkin Sudan ga hannun farar hula.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto wannan labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a kokarin neman hanyoyin shawo kan matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin arewa maso gabashin Najeriya, rundunar sojoji a jihar Adamawa ta rufe babbar kasuwar ƙauyen Song da ke ci a Mako a jihar Adamawa, domin a cewarta masu tada ƙayar baya ne za su yi amfani da kasuwar don sayar da dabbobi da sayan abinci. Wakilin Musalisu Garba daga Adamawa na da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana.
A wani yunkurinta na lalubo mafita domin gano bakin zare na matsalar rashin tsaro da ya addabi Najeriya, hakan ta sanya rundunar sojan Najeriya na jihar Adamawa suka rufe kasuwanni guda biyu na karamar hukumar Song din, kamar yadda ya taba aukuwa a wasu jihohi da ke Najeriya irin su Katsina, Zamfara da kuma Kaduna. Wani ɗan kasuwa wanda bai so a ambaci sunansa ba shi ne dai wanda ya shaida mana yadda lamarin ya auku. Kai yanzu haka kana ina?
Ni yanzu na bakin cikin kambin.
Oke, amma cikin a rufe yake ba a shiga ba.
Cikin a rufe, kowa dai a wajen sai, wasu kuma goma can sun za ku bege din hanya cikin lambo suna dan ciniki a surrunci haka.
Shi kuwa Alhaji Suleiman dan minista, dan kasuwa ne wanda ke sana'ar sai da hatsi a karamar hukumar Song din a jihar Adamawa, shi ma yayi mana ƙarin haske kamar haka.
An ce kasuwan Buhu ba zai ci ba, kasuwa Shanu ba zai ci ba.
Kuma waɗannan manya-manyan kasuwanni da aka ce ba zai ci ba a Song, ka ga ba zai haifar da matsala ba.
Eh, gaskiya ya haifar da matsala, saboda yanzu ne da safe aka samu labari ba tun shekaran jiya ko jiya ba. To kaga mutanen ƙauye da masu da safe kawai suke shigowa kasuwa su kawo amfani, su kawo dabbobi. To
daman kasuwanni nawa ne a Song?
Eh, kasuwanni manya guda uku ne.
To wanne da wanne aka rufe, wanne da wanne aka bari?
To akwai kasuwan manyan dabbobi na Shanu tike, akwai kasuwan Bugu na Hazi.
Malam Abdul Timmanaja wanda ke zama sarkin fawon karamar hukumar Song, shi ma na koyi masa tambaya ko wani hali masu sana'ar sai da dabbobi ke ciki a garmar hukumar ta Song?
Halin da ake ciki kaji yanzu kaji ne na tafiya, amma yanzu ina da labari bayan tike din akwai gadan hanyar gombin nan da ba kaji ko kan Shanu ba, wasu na saukewa kan hanya kawai abin nan kaman tsayarwa haka. Kasuwa kan ba maganan an bude ko za a bude.
Sarki, kana ganin ba zai yi wa doka karan tsaye ba?
Yanzu haka duk wanda nake mu'amala da shi zan gaya mishi wannan ba daidai ba ne, ba su san dalilin da ya sa sun shekara abin nan ba. Duk wanda zan kira ya ji zan ce ya bar wurin kawai.
Ardo Ahmadu Sa'idu da ke zama hakimin Song, shi ma na yi masa tambaya kan cewar kowane mataki suka ɗauka domin baiwa 'yan kasuwar shawara don kar su ɗauki doka a hannu.
Mun yi magana, yanzu sojojin sun kira head of service suna so su yi meeting da ita a office nata.
Kun dai amfani da damar ku na baiwa mutane haƙuri ganin kada a ɗauki doka a hannu?
Wannan yanzu muka gama da duk 'yan kasuwar sun taru a fada kowa dai ya kwantar da hankalinsa. Duk abun ba zai wuce ranar yau din nan bayan Allah ya da.
Major Muhammadu Sani shine mai magana da yawun rundunar sojojin jihar Adamawa ya tabbatar mana da cewa masu wuta da kayar baya za su yi amfani da wannan kasuwar domin sayar da dabbobi da kuma sayan abinci. Hakan ta sanya aka rufe kasuwar na wannan makon. To sai dai bai ba mu dama mun nadi muryarsa ba. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoto. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa. Kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa. Mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalgi marar ilimi a
jama'a. Sauraronmu, assalamu alaikum, barkan ku da wannan la'asariya ta yau Litinin. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Barkan mu kuma da kasancewa a cikin shirinmu na farko a wannan sabo shekara ta 2022. Ta da fatar alkhairai da ke tattare da ita Allah ya tabbatar da su a gare mu baki daya, wasu ababen ki kuwa Allah ya nisanta mu da su. Masu sauraro, a cikin shirinmu na farko a wannan shekarar za mu daura daga inda muka dasa aya a shekarar da ta gabata. Idan ba ku manta ba, shirin ya samu damar tattaunawa da Dr. Abdullahi Baffa Ahmad Garkuwa, shugaban samar da tsarin ilimin bai daya a jihar Gombe, inda yake bayyana wasu kadan daga cikin shirye-shirye da suke yi dan ganin an sabunta tsarin ilimi a jihar, musamman wajen ganin malamai da dalibai sun samu horo da kuma takardun shaida da za su ba su damar yin daidaito da zamani a wannan karni na 21.
Tun zamanin Sardauna akwai wata hukuma wanda daman take lura da malaman makaranta na Islamiyoyi, kuma sun ma bude yanzu santa, akwai santa musamman wanda aka yi na tsangaya a wannan wajen wanda su suke bada certificate director name sam musamman. To wannan su ma muka mun gayyace su muka tattauna da su, kuma Gombe ta zama jiha ta farko da za a fara bada shahada wanda yaro in ya iya rubutun na ya iya karatu za a zo a duba a ga wani mataki kiza a bashi na ilimi. To wannan yana cikin based on wannan study tour da muka yi, muka gano za a iya wannan hadaka din, wanda yanzu haka muna kokarin muassasa cibiyoyi manya-manya a jihar Gombe wanda za a fara irin wannan karatu na tsangaya din wanda ya dace da zamani.
Kaman a ƙarshe shi yaro shekara nawa ne zai kafin a ce misali ya samu takardar shaidar kammala diploma degree har ma digirin.
To kaga in ka duba a tsarin tsangaya, akwai wanda zaka samu kolo, akwai titibiri, akwai gardi, akwai kuma zaka samu wanda su garadan zaka samu suna da kolawansu, suna da titibirinsu, ne mataki-mataki ne kamar yadda ake da madi a karatun boko, akwai kotsawa ma duka. To kaga in ka duba yaron, akwai wanda in ya gama zai iya samun shahada da wanda take daidai da secondary, akwai wanda zai iya samun shahada wanda take daidai da diploma, akwai wanda kuma za ta yi daidai da degree. Wannan yana cikin abubuwan da za mu yi, kuma ko wanda suke bibiyar mu za su ga kusan kwanan nan shi gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa ya assasa wata santa wanda a nan za mu fara tun muna sa rai za ta dauki a karon farko yara guda 1,000 wanda da su za a fara, kuma muna sa rai za mu fadada ya zama na a fadin jihar Gombe duka akwai wa'annan cibiyoyin wanda duk yaron da yake son karatu zai zo. Mu fara ne a nan tsangayar Gwanisani wanda shahararriyar tsangaya ne a nan dai a nahiyar mu nan da muke da, kuma tsangaya ce wanda tana da yara da kulawa. Lokacin ma kaka in ka zo za ka iya samun sama da mutum 700 wanda a nan suke zama, a nan suke rayuwa, kuma waje ne wanda duk dai mutum in ya ya kai sunan shi almajiri zaka samu to nan dai cibiyar sa take ya zo shi ya tatsa a tsangayar Gwanisani to daga nan muka fara kuma alhamdulillah shi malaran da aka assasa tubalin gina wannan abun gwamna ya je shi Gwanisani da kanshi ya fito ya zauna da baya raye sai ya ci sai to ai Gwanisani don baya nan ne akai amma alhamdulillah yana raye shi ya zo akai abun ya karbi gwamna aka je aka sa aka aza tubalin gini kuma alhamdulillah gini ya fara tafiya kuma muna sa rai da an gama za mu zo mu fara inganta tsarin karatu a wannan waje
akwai sanoyin da za a koyar a wajen ne ko kuma karatu
a akwai sanoyi kwarai da gaske muna so a fara koya musu dinki a fara koya musu gyaran kwamfuta yana cikin abubuwa da muke so mu fara a wajen kuma ko kwanaki mun yi bita da manya-manyan alarammomi da garada wajen yadda za su fara koyon likitanci wanda in yaro a tsangaya ya ji ciwo za su akwai wanda zai iya mai treatment wanda su har mun training ma mun baza su kuma muna sa rai dai kafin a yi shekara daya za mu yi zama da manema labaru mu tattauna da su su ga abin da aka fara a jihar Gombe.
Bankin duniyar nan yayi niyya kwashi yara marasa wadanda ba sa zuwa makaranta ne a kusan duka fadin arewacin Najeriya. Ko a nan jihar Gombe idigan ku nawa ne kuma gudanar wa yanzu kuka rage?
Yanzu a lokacin da UNICEF ta yi hadaka sun nuna dai akwai yara sama da 500 da wani abu. To a shekaran farko mun yi yara 150 yanzu ma kuma mun yi 350-300 kenan. Muna sa rai kafin a gama tsari din zamu yashi dai iya abinda zamu iya saboda wannan alƙaluma ne zahirin abun Allah kadai san yaran da ba su zuwa makaranta to kuma wannan wani sa'in mukan gagara bambancewa sai ka zo ka ce to ga almajirai sai ka samu akwai yaran mu ma kuma wanda ba su zuwa makarantan da yawa to kaga wannan abu ne wanda gwamnati da kuma mutane masu hali ya kamata a shigo ciki wajen ganin cewa an bada gudummawa wa yara sun shiga makaranta sun samu ilimi a matakin farko saboda a gudu tare a tsira tare.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da karashin wannan shirin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku wuni lafiya. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi tare.
To madalla a gaida Yusuf Harande yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email. Sabobin da farko da cewa salam BOA Hausa al'ummar kasar Sudan muna muku fatan Allah ya sa wannan murabus da Prime Minister kasar ku yayi ya zama shine karshen tirkatirkar da kasar ku ke fuskanta. Sako daga na mai ruwan Umar mai kira da Yahaya Danno Azare. Sako mu na gaba na cewa assalamu alaikum muryar Amurka da Allah ku bamu dama mu mika sakon ta'aziyyar mu ga ƴan uwa da iyalan da Tijon Arewa mai kokarin wajen fadar gaskiya Alhaji Bashir Tufa Allah ya ji karsa da rahama. Hakika Arewa da jihar Kano sun rasa babban bango. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar baban yaya sabon gida da kuma Comrade Hassan Hamza Sule a jihar Jigawa. Wannan sako ya fito daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas maganar da gwamnan misali na jihar Katsina yayi akan cewa kowa ya nemi makami domin kare kanshi. Wannan magana abin dubawa ce. Yana da kyau al'umma su dauki matakin kare kansu domin a gaskiya Najeriya babu isassun jami'an tsaro. Yace sai mun hada karfi da karfi. Muna fatan Allah ya kawo mana mafita amin. Wannan sako ya fito daga Mamun Salu Kauran na Moda Zamfara. Yace muna marhaba da nasarorin da rahotanni ke nuna jami'an tsaro ke samu a jihar mu ta Zamfara akan ƴan ta'adda. Tabbas wannan abun yabawa ne matuƙa. Muna roƙon Allah ya ci gaba da baiwa jami'an tsaro galaba akan duk wani ɗan ta'adda a ko'ina yake a cikin ƙasar mu Najeriya amin. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau. ya ce VOA Hausa na shigo wannan fili ne a yau domin na mika ta'aziyya ga daukacin al'ummar Najeriya baki daya bisa babban rashi da muka yi na tsohon dan takarar shugaban kasa a zaben shekarar 1993 Alhaji Bashir Usman Tufa wanda Allah ya warasuwa a yau Litinin. Hakika babban bango ya faɗi a Najeriya, Ubangijin Allah ya ji karshi ya sa ya huta, amin. Sako na karshe na cewa salamu murya Amurka, ku bani dama zan jajinta wa al'ummar jihar Kano bisa rasuwa Alhaji Bashir Tufa wanda yake ɗaya daga cikin dattijan jihar ne masu faɗa a ji a ɓangaren siyasa da kasuwanci. Da fatan Allah ya gafarta masa, amin. Daga Mansur Al-Mugumal.
VOA kwarai ba shakka, idan kaji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku walau daga maza ko mata.
Billahi lazi na rantsa da Allah kafara ba zai kama ni ba idan muka samu 50% na wannan adadin mata ne local government chairman, wallahi za a yi rawan gani.
Tsaron al'ummar kasa,
matsalar Najeriya dukan mu ne da musulmai da kristoci, mun kauce hanya, mun bar hayyar addini. Saboda haka wallahi tallahi idan Buhari ya kawo miliyan 100 yan security ba abin da zai canja.
Jagorancin al'umma,
idan muka zaga muka zaga yau dai magana ɗaya, kowa yana fafutukar ya nema kansa haƙƙi. Saboda haka mu yanzu a arewa mun riga mun san cewa ba mu da shugabanni.
Zamantakewa tsakanin al'ummar ƙasa,
maƙulan Najeriya yanzu shine Hausawa da Yorubawa da Inyamurai, kuma maƙulan Najeriya siyasan ku shine ke kawo maƙulan Najeriya gaba ɗaya.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Yanzu ko ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya fadawa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi cewa Amurka da abokan hulɗarta za su mai da martanin da ya dace idan har Russia ta ci gaba da mamayar yankin Ukraine. A wata tattaunawa ta waya, Fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna akan kokarin da ake yi na rage zaman tankiya ta hanyar diplomasiya game da jibgi dakarun da Russia ta yi a bakin iyakar Ukraine. Binciken da Majalisar Dokokin Amurka ke yi akan tarzomar da aka yi a Majalisar Dokokin kasar a watan Janairun shekarar da ta gabata na mai da hankali akan dalilin da ya sa shugaba Donald Trump a wancan lokacin bai yi wani abu ba sama da sa'o'i uku don hana magoya bayansa kutsawa cikin ginin Majalisar Dokokin da kuma yin arangama da 'yan sanda, yayin da 'yan majalisar ke kokarin tabbatar da cewa ya fadi zaben shekarar 2020 a cewar shugaban kwamitin a jiya Lahadi. A yau Litinin aka harbo wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a lokacin da suka doshi wani sansanin sojan Iraki, inda aka sauke dakaran Amurka a kusa da tashar saukar jiragen kasa da kasa ta Bagadaza, a cewar wasu majiyoyin Iraki, sai dai basu ce an samu hasarar rai ko jakata ba. Wannan harin na zuwa ne a yayin da Iran da abokan hulɗarta da ke Iraki ke tunawa da cika shekara biyu da kisan wani babban janar ɗin Iran, wato Qasem Soleimani. Jami'an tsaro dai basu ce uffan ba game da rahoton mace-macen. A halin da ake ciki, Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya yi murabus ƙasa da wata biyu bayan da aka maida shi akan mukaminsa a matsayin wani ɓangaren yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sojojin ƙasar. A wani jawabi da aka nuna ta talabijin, Hamdok ya ce akwai buƙatar zaman tattaunawa don cimma wata sabuwar yarjejeniya ta shirin mai da mulkin Sudan ga hannun farar hula.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 8 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya da kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan la'asariya, Baba Yanko Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku a huta lafiya. Amma a dakacin shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.